الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد القرب المحجلين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. يومنا بيرجع رمضان هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم ألف دري هدود أربعين لبير wanda yayi daidai da 15 ga watan 3 miladiyan annabi Isa alaihi salam 2024. Insha Allah zamu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma kaman yanda muka saba. Muna cikin suratul maida aya na 59. Qul ya ahlal kitabi hal tankimuna minna illa an amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila min qabl wa anna aktharakum fasiqun. Wanda mun karanta wannan aya mun yi bayanin da wannan aya take kunshe da shi na abinda Allah Ubangiji ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da tsanan da ahlul kitabi suke yi wa musulmi. Allah ya ce qul ya ahlul kitabi, ka faɗa musu ya rasulullahi, ya ku mazuwa littafi yahudu da nasara, hal tankimuna minna, shin aibata mu da kuke yi da tsin mu da kuke yi da zagin mu da kuke yi laifinmu shi ne illa an amanna billahi, dan mun yi imani da Allah, wa ma unzila ilaina, da abinda aka saukar mana, wa ma unzila min qablu, da abinda aka saukar gabaninmu, wa anna aktharakum fasiqun, mafi yawan ku fasikai ne. Wanda mun yi bayani dalilin saukan wannan aya shi ne mushrikan da suka koka ahlul kitabi yahudawa da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dawa dawa kai imani a cikin manzanni. Manzon Allah sai ya ce amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Da suka ji an ambaci annabi Isa, to su dama yahudawa ba su san annabi Isa, sai suka yi mummunan magana. Sai suka ce ma ra'aina dinan aqalla hazzan min dinikum, bamu taba ganin addinin da bayi da rabo ba, bamu taba ganin mummunan addini ba kaman addinin ku a duniya da lahira. To sai Allah ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya, ya ku ahlul kitabi, kyaman mu da kuke yi da zagi da cin mutunci da kuma aibata mu da kuke yi, laifin mu shine mun yi imani da Allah, mun yi imani da abinda aka saukar mana, mun yi imani da abinda aka saukar gabaninmu. To lallai mafi yawan waɗannan mutane na yahudawa fasikai ne. Yau za mu tashi a aya na 59 kenan. Qul hal unabbiukum bi sharrin min zalik.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul hal unabbiukum bi sharrin min ذلك مثوبة عند الله.
نعم.
من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الله أبنجي يتي ashe ba zan ba ku labari wannan zagi da cin mutuncin da kuke yi wa manzon Allah da sahabbansa, kuna cewa ba ku taba ganin addinin da ba yi da rabo irin addinin manzon Allah ba, dan kawai manzon Allah ya ce yayi imani da dukkanin annabawa kuma yayi imani har da abin da aka saukarwa annabi Isa na linjila. To idan dai har imanin da sahabban manzon Allah suka yi ya zama laifi da har za ku aibata su ku ce ba su da rabo, to ku zo mana a baku labari. Qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masuba, ashe ba zan baku labari da abin da yafi sharri na sakamako, mafi sharrin mutane idan dai har wancan abin da muke kai na imani ya zama sharri, to ku zo ku ji ainihin sharri. Ma'ana ba ana nufin wancan din sharri bane wannan ne yafi shi sharri, a'a kaman mutum ne ya zage ka yace maka talaka, sai ka ce to ah yanzu dan ka ce mun talaka me yayi laifin talauci, kai da mahaifinka kama shi aka yi yayi kitnafin, bayan an kama shi yayi kitnafin ya kashe ƴaƴan mutane, ya kashe jirajirai, ya kashe matan aure, ya musu fyaɗe, ai kai ne wanda kai laifi ba ni ba. To kaga wannan shine wato misalin kiyasin da Allah Ubangiji, ashe ba zan ba ku labari da mafi sharrin sakamako ba, mafi sharrin sakamako man la'anahu Allah, wanda Allah ya la'ance shi, wa ghadiba alaihi Allah ya yi fushi da shi, wa ja'ala minhumul qiradata wal kanazir, Allah Ubangiji ya saka birrai da aladu daga cikin su, Allah ya musu maski ya shafe su ya mayar da su birrai har sau biyu. A zamanin annabi Dawud alaihi salam Allah Ubangiji ya shafe waɗanda aka umurce su kar su je farauta, aka hane su da barin zuwa farauta ranan Asabar, walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khafi'in faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin, waɗanda aka hane su je farautan kifi ranan Asabar suka yi taurin kai suka je suka yi farauta, Allah ya shafe su ya maida su birrai. Da kuma wanda aka musu maski a zamanin annabi Isa, da suka yi wa annabi mu Isa jafa'i, suka ci mutuncin annabi Isa, suka masa kazafi, annabi Isa ya musu addu'a su ma aka maida su birrai, manyan su aka maida su biri gwaggo, kananun su kuma aka maida su birrai. Duk da cewa malamai sun yi bayani akan nan da Allah ya ce an saka su birrai da aladu, wannan birrai din ana nufin biri ne hissi ko kuma biri ne ma'anawi, sabila da akwai biri nau'in dabba na biri, to irin waɗannan nau'o'in dabban Allah ya shafe su ya mayar da su, ko kuma wani abu Allah yake nufi ma'ana biri ne majazi, domin akwai abin da ake ce masa al-haqiqa, akwai abin da ake ce masa al-majaz, duk da shi ma babun haqiqa da majazin an samu wanda suka yi ta cewa babu wani majazi a cikin Qur'ani, gabaɗaya al-Qur'ani haqiqa ne, amma an samu malamai da suka yi musu ca suka musu martani da cewa ai majazi yana cike da yawa a cikin Al-Qur'ani, ta yanda duk yadda ka duba ba za ka ga wato za ka ga da akwai ayoyi wanda suke nuni zuwa ga waɗannan abubuwa da suka shafi ainihin lughar larabci na al-haqiqa da al-majaz. To nan Allah Ubangiji ya ce ba zan ba ku labari da mafi munin sakamako ba, su waye mafi munin sakamako? Su ne wanda Allah Ubangiji ya la'ance su, ma'ana Allah ya nisanta su da rahmansa, wa ghadiba alaihi kuma Allah ya yi fushi da shi, wa ja'ala minhumul qiradata wal kanazir, Allah Ubangiji ya saka birrai da aladu daga cikinsu. Wasu sai suka ce to nan al-qiradata wal kanazir din ana nufin sa na ma'ana ne ba ana nufin, wato ana nufin sa na majazi ne ba ana nufin sa na hakika bane. Yaya ne ake nufin sa na majazi? Halayensu ya zamo hali irin na biri, halayensu ya zamo hali irin na alade. Yaya halin biri yake? Bayyana tsaraici. Yaya halin biri yake? Fasikanci da sauransu da barna. To su waɗannan Yahudawa Allah ya juya ɗabi'unsu daga ɗabi'u irin na mutane da hankaltuwa irin na mutane, ɗabi'unsu ya zamo irin na biri, ba abinda suka sani sai barna, ba abinda suka sani sai wasa da tsaraici da bayyana tsaraici, babu abinda suka sani sai abubuwa wanda Allah Ubangiji ya hana. Wal khanazir, aladu kuma da aka ce an mayar da su, idan an ɗauke shi a babin majazi nan ma ana nufin sun zamanto masu cin haramun, kaman yanda muka karanta a ayoyin baya yanda suka saba da cin abinda Allah Ubangiji ya haramta. yanda suka saba da cin mushi, yanda suka saba da duk abin da Allah Ubangiji ya nisanta su da shi, su kuma lokacin suke sha'awan wannan abin, suke son wannan abin. Idan muka lura da mu ga alade, abincinsa shine kashi, babu wani abin da yake jin daɗinsa kaman kashi. Alade shine wanda yake iya cin ɗansa, duk cikin dabbobi babu wanda yake cin ɗansa sai alade. To aka ce wannan wato waja'ala, wannan da Allah Ubangiji ya ce waja'ala minhumul qiradata wal kanazir din, ana nufin sa a majazi. Amma mafi yawan malaman tafsiri sun tafi a matsayin a haƙiƙa ne Allah Ubangiji ya shafe su, ya mayar da su birrai, ya mayar da su aladu. Allah ya kiyaye mu. Wa abada taghut, sannan ya bauta ma dagutu. Dagutu shine wato shedan. Dagutu shine duk wani hukuncin da za a fifita shi akan hukuncin Allah. Dagutu shine duk wani abin da za a fifita zabinsa akan zabin Allah. Wanda Allah yake wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. To idan aka ce taghut, ana nufin duk abin da za a sake maganan Allah, a sake umarnin Allah, a koma bin wannan abin, to wannan abin ya zama taghutu. Duk da cewa an samu aujihu na tafsir mabambanta da sun kai guda 12, ko kuwa aujihu na qira'a mabambanta akan wannan wa abada taghut. Akwai qira'an Abdullahi ibn Mas'ud da yace wa abadu taghuta, akwai kuma wa ubuda taghut, ma'ana ubuda yana nufin jami'i ne, ma'ana sun bauta ma taghutu ala wazni fu'ula. Akwai kuma wa abadu taghuta, akwai wa abidu taghut. An samu ruwaya daban-daban wanda Zamakhshari har da shi kansa ma al-Imam al-Qurtubi ya tattaro waɗannan aujuhudun a cikin al-Jami'u li ahkamin Qur'an, ya zayyano yadda malamai suka kawo su a mabambantan wato qira'o'i. Allah Ubangiji yace ba zan ba ku labari da wanda suka fi munin sakamako ba. Suwaye suka fi munin sakamako? Su ne wanda Allah Ubangiji yayi fishi da su, wanda Allah Ubangiji ya nisanta su da rahmansa, wanda Allah Ubangiji ya saka birrai da alkhanzirai, ma'ana aka mayar da su biroyi, aka mayar da su aladai, sannan kuma suka bauta ma dagutu san zuciyansu, suka ajiye ayoyin Allah da Allah ya saukar musu, suka canja ayoyin Allah da wani abu na duniya dan kadan. Ula'ika sharrun makana, waɗannan su ne mafi sharrin sakamako, waɗannan su ne mafi sharrin bigire. Wa adallu an sawa'is sabil, kuma su ne wanda suka bace, suka ci bacewa daga kan madaidaicin hanya, daga kan tsakiyar hanya wanda Allah Ubangiji yayi umarni a tsaya akai. To anan za mu fahimci yahudu babban abin da ya halakar da su shine sun rabu da Allah, sun rabu da manzon Allah. Duk annabawan da aka turo musu, tsakaninsu da annabawa shine cutarwa. Dan akwai ranan da rana ɗaya suka kashe annabawa sama da nawa, sama da 70, banu Isra'il Yahudawa suka kashe annabawa sama da 70. Su suka kashe annabi Zakariya, su suka kashe annabi Yahya, su suka kashe annabi Shu'aibu, su suka kashe manya-manyan annabawa, su suka bi annabi Isa da nufin su kashe shi. Allah ya ɗauke shi. Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu. Shine Allah ya faɗa mana a can cikin suratul Baqara, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Duk lokacin da annabi yazo da abin da bai dace da san zuciyanku ba, sai ku ƙaryata wani shashi, wani shashi kuma sai ku kafir, wato sai ku kakkashe su. Haka zamu sake samu. Allah yace walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'ala alkafirin bi samashtaru bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghiyan an yunzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin 'ala ghadabin walilkafirina 'adhabun muhin. Allah Ubangiji yace waɗannan kafirai duk lokacin da wani abu ya zo musu na gaskiya, wanda sun san wannan gaskiyan a abin da ya shafi ɓangaren manzon Allah, wanda kafin ma manzon Allah ya zo sun zamo suna tawassuli, suna kira, suna buri, suna mararin manzon Allah ya zo, amma da abin da ya zo musu wanda suka san shi tabbacacce daga littafinsu, sai suka kafirce. Allah ya ce la'antan Allah ya tabbata akan waɗannan kafirai. To kaga sun yi nisa da Allah sai Allah Ubangiji ya nisanta su domin idan an ce maka Allah ya la'anci mutum to ma'ana Allah Ubangiji ya nisanta shi gabarin rahmansa Allah Ubangiji ya nisanta shi gabarin yardansa idan muka koma za mu samu a wani ayan Allah ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam labisa ma kanu ذلك بما أسوا وكانوا يعتدون الله أبنجي يسي الله أنشي بنو إسرائيل الله أنشي يهوداوة أكان هارتشن النبي داود عليه السلام دا النبي إيسا طم مريم الله يسي سبيلا دا أبن دا سكيه نصابا مدوكو كين الله دك إسر إياكو كين الله كانوا لا يتناهون أمن كريم فعلوه ba su barin mummunan aiki daga lokacin da suka samu wani nau'i na fasikanci da saban Allah to da su taru akan wannan saban su yi ta aikata saban Allah su kangare akan abinda Allah Ubangiji ya gina fitran dan adam akai su kawo abubuwa wanda da su karya dokokin da annabawa suka zo da shi saboda haka Allah Ubangiji ya la'ance su Allah Ubangiji ya tsine musu to idan muka duba zamu ga lallai Allah Ubangiji yana bukatan mu dawo mu tsaya akan abinda manzon Allah ya zo da shi idan muka kauce akan abinda manzon Allah ya zo da shi to abinda ya samu Yahudawa mu ma zai same mu abinda ya samu Banu Isra'ila mu ma zai same mu sabila da duk abinda ya same su yana da alaka da kangarewa da suka yi gabarin tsayuwa akan karantar wanda annabawansu suka zo da shi shine Allah Ubangiji yace ulaika sharrun makana wadannan su ne mafi munin makoma mafi munin sakamako wa adallu an sawa'i sabil kuma sune suka fi bacewa daga tsakiyan hanya wanda Allah Ubangiji ya umurce su su tsaya akai na'am
wa idza ja'ukum qalu amanna
na'am
qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun
wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah Ubangiji yace wa idza ja'ukum idan sun zo wajenku wasu daga cikin Yahudawa qalu sai su ce amanna mun yi imani sai su zo gurin manzon Allah da sifan da su yi imani amma kuma sun zo diban tsegumi ne sun zo diban maganganu ne domin su je su yada sun zo yada sharri ne wa idza ja'ukum idan sun zo muku qalu sai su ce amanna mun yi imani wa qad dakalu bil kufri sai shigo da kafircin su wa hum qad kharaju bihi kuma inda su fita kar ku zaci wannan kafircin sun bar shi ne sun ajiye shi ne in da su fita ma da kafircin nasu suke fita ma'ana sun shigo a kafirai da su fita a kafirai wallahu a'lamu bima yaqtumun Allah Ubangiji ya ci kowa sanin abin da suke boyewa na munafirci a cikin zuciyarsu ai mun karanta sifofin munafincin na mushrikai da sifofin munafinci irin na Yahudawa na mushrikai koko na waɗanda suke da awan imani daga cikin wanda suke ce su sahabban manzon Allah ne wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un sannan Allah ya sake fadan na su waɗannan yahudawan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din idan sun wato wofanta da junan su sai suna ce mun je ne domin kaza domin mu jiyo kaza domin mu sha cikin annabi domin mu yi kaza haka dai a cikin Yahudawa su ma da akwai munafikai to shine Allah Ubangiji yace idan sun zo gurin ka ya Rasulullahi da kai da sahabbanka qalu sukan ce amanna mun yi imani wa qad dakalu bil kufri sun shigo da kafircin su na wannan yayyar da suke yi maka wa hum qad kharaju bihi kuma da dasu fita da wannan kafircin suka fita domin Yahudawa sun fi kowa tsananin kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Yahudu babu mafi sharrin mutane kaman su har a yanzu kuma duk ma kirkin da ake kullawa a duniya su suke kullawa duk kasan da kaga bata zauna lafiya ba to wallahi su suke kullawa duk gurin da kaga ana tashin tashina, ana fitina, ana kashe-kashe, su suke kullawa, su ne suke tare da kowane irin makirci. Allah Ubangiji ya raba mu da sharrinsu. Allah ya ce la tajidanna ashaddan nafi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum kisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Allah Ubangiji ya ce da ka samu mafi kiyayya ga musulmai sune yahudawa da wanda suka ce su mushrikai ne. Da yahudawa da mushrikai sun suka fi kowa kin manzon Allah da sahabbansu. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil ladina qalu inna nasara, wanda suka fi kusa da soyayya ga mu'minai sune wanda suka ce mu ne nasara. Zalika bi anna minhum kisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun, saboda a cikin su da akwai fada fada, akwai fastoci, kuma su din nan ba su da girman kai. Saboda haka kaman yadda muka karanta jiya, mu kiyaye adabul kalam wajen magana akan ahlul kitabi. Idan muka zo kar mu na ce musu kafirai, dan Allah bai kira su kafirai kai tsaye ba a mafi yawan ayoyi. Kar mu na ce musu arna, a'a, muna kiran su da nasara, ko muna kiran su da ahlul kitabi, ko muna kiran su da kirista. Wannan shine yake kusa da abinda zai jawo su zuwa ga addinin musulunci, abinda zai jawo su zuwa ga abinda Allah da kansa ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lamu bima yaktumun, Allah Ubangiji ya fi kowa sanin abinda suke koyewa a zuciyarsu na munafunci. Na'am.
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. الله يتي وترى كثيرا منهم ذاك جم في يوى دقى تكنسو ما في يوى دقى تكنسو yusari'una suna rigaye rigaye tasabaqun, suna tsere fil ismi wajen aikata zasabo, wajen aikata zunubi, wal udwan da gaba, wa aklihim as-suhut da cin haram. Labisa ma kanu ya'malu, wadannan mutane kan turda abinda suke aikatawa, wadannan mutane Allah wadaran abinda suke aikatawa. To nan Allah yana nuna maka su saban Allah a gurin su abin ado ne, rigaye rigaye suke yi. Kaman yanda Allah yake kiran mu'minai sabiqu ila maghfiratin mir wa sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, ku yi wasari'u kai wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, ku yi rigaye rigaye zuwa neman gafaran Allah. Kofatin ru ila Allah, ku gudu ku je gurin Allah. To su fa rigaye rigaye suke yi wajen aikata saban Allah. Kowa yana neman wani irin nau'in sako ne zai fito da shi sabo, wanda wani bai san wannan nau'in sabon ba, domin su yi musharaka wajen aikata wannan sabon. Watara kafiran minhum, za ka ga da yawa daga cikinsu, yusari'una fil ismi, suna gaggawa wajen aikata sabon Allah. Wal udwan da gaba, wa aklihimus suhta da cin haram, kaga gaggawa wajen aikata sabon Allah. Yana daga cikin abinda yake nuni zuwa ga kangarewan zuciyar mutum. Ya zamanto idan abu na sabon Allah ne yana haba-haba da shi, idan ibada ya zo kuma sai kaga ya dakushe, ya zamo mai rauni, shine abinda Allah yake sifanta munafikai da shi. Ko wa idza qamu ila salati qamu kusala, idan sun tashi zuwa ga sallah da su tashi suna rauni. Yura'una an-nasa, in kaga suna gaggawa to da su yi ne dan mutane su gani. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila, ba su zikirin Allah sai dan kadan, ba su ambatan Allah sai dan kadan. To yana daga cikin halayen munafikai, rashin ambatan Allah. Idan ka ganka ko da yaushe kana cikin rafkana, baka tunawa da Ubangijinka, to alama ne na kayi nisa da Allah, domin ka'ida Allah ne idan ya tuna da kai, kai ma sai ka tuna da shi. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun, idan kaga ka ce la ilaha illa Allah, to Allah ne ya kira ka, ya fara ambatan ka, sai kai ma ka tuna ka ce Allah, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani, fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'i. To alamomin munafikai ne rashin zikirin Allah, kuma alamomin munafikai ne al-musara'atu ila al-ma'asi, haba haba gaggawa zuwa ga saban Allah. Kaman yanda kuma yahudu ga abinda Allah ya siffanta su da shi, suna gaggawa zuwa ga saban Allah. Wal udwan, da gaba. Dan su da ka gansu ka tsammaci kansu a haɗe yake. Idan kaga sun hada kansu yahudawa, to sun hada kai ne domin da su kulla makirci, amma ba za ka taba ganin sun hada kai ba. Allah ya jefa gaba mai tsanani a tsakaninsu, ya jefa kyama da ƙwarzaban juna mai tsanani a tsakaninsu. In kaga sun hada kai, to za su shirya makirci ne ma wani, za su shirya makirci ne ma wata ƙasa, za su shirya yanda za su kwashe dukiyar wata ƙasa ne, za su shirya kamar yanda yanzu za mu ga yanda ake ta zaluntan al'umma, ake ta zaluntan al'umma. Ai su ne kashe-kashen da ake yi a Gaza, ba Yahudawa ba ne sahayina, duk da dai ba a san ana ce Yahudawa, sabila da wato Yahudanci addini ne, su sunansu sahayina, sabila da Yahudanci addini ne, Allah ne ya saukar da addinin nan. Amma Allah suka kangare, suka butulce. Amma wasu kuma suna cewa Yahudu, abinda yasa aka kira su da Yahudu, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara, abinda aka kira su da Yahudu li'annahum hadu anit tariqi, sun karkace. In aka ce hada ya karkata, Yahudu yana karkata, ma'ana su din nan sun karkace ga barin hanya. Wasu kuma suka ce Yahudu daga Yahuza ne, da daga cikin ƴaƴan annabin Allah Yaqub alaihi salam, ma'ana tsotsonsa sune Yahudawa, ma'ana nisbatan ila Yahuza, an danganta zuwa ga Yahuza dan Isra'il. Isra'il kuma shine annabin Allah Yaqub alaihi salam. To suna rigaye wajen gaba. Mu tuna da abin da ya faru tsakanin ƴaƴan annabin Allah Yaqub alaihi salam, lokacin da suka cutar da dan uwansu annabi Yusuf. Wannan abun duk da Allah ya yafe musu, amma ya ci gaba da bin zuri'a, ya ci gaba da bin zuri'a, sun zama masu kulla makirci ga yan uwansu. Hina alqawu fi gayabati jubbin wa ramuhu bil ifki wa huwa bara'u, suka jefe shi da suka dauke shi, suka jefa shi a rijiya, sannan suka masa ƙarya, suka ce masa ya taba yin sata bayan bai taba yin sata ba. To suna da wato gaba da hasada mai ƙarfi a tsakaninsu. Duk lokacin da suka ga wani abu na alkhairi ya samu dan uwansu, shi yasa Allah ya ce kanu la yatanahauna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yasna'un, ba su barin mummunan aiki, ko an musu wa'azi to ba za su wa'azantu ba. Idan an dage da musu wa'azi sai su ce to ai mu ƴaƴan Allah ne, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, mu ƴaƴan Allah ne, mu shalelan Allah ne, ai Allah ma ba zai mana azaba ba. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat qul ittakaftum inda Allahi ahdan falan yuklifa Allahu ahdan am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lam, mu wuta ma ba zai taba mu ba, iya wasu ƴan kwanaki ne, kwana 19 ne ko 18 ko kwana 40 da muka yi muna bautan dan maraki. Allah ya ce yaushe kuka yi wannan alƙawarin da Allah? To Allah Ubangiji ya ce su din nan zaka ga suna rigaye zuwa ga aikata saban Allah, da kuma kulla gaba, da kuma cin haramun, cin riba. Duk duniya babu wanda ya kai Yahudawa cin riba. Wannan abubuwan da ake ciki na abubuwan tsarin cin riba da tsarin banki, duk su suka assasa. Yanzu kawai ya zamo lalura ne kawai, bayan tunda ya zama lalura babu yanda za a yi, to shikenan kawai. Amma kowane banki tana da wannan riban a ciki. Kuma Allah ya hana, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat la ta'kulu ar-riba adafan mudafa, Allah ya hana. Amma su ba abinda suke so kaman mai karfi ya murkushe mara karfi, sabila da su a psychologist din su, da irin tunanin su, da tsarin su, su suna tunanin duniya ma gaba ɗaya dan su Allah ya halitta. Duk wanda ka ganshi a duniya to bawan su ne, ya zo ya musu hidima ne, dan haka ba su dauki duk wani mutum, ba su dauke shi mutum ba. Dan haka za su karbi dukiyanka su cinye, za su karbi arzikinka su kwace. In ka ba su bashi ba za su mayar maka ba, duk Allah ya sifanta mana su wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat, ومن الذين أشركوا يود أهدهم لو يأمر ألف سنة ألف سنة وما ألف سنة وما هو بمذهبه من الأذاب نن يعمر ذاك ثامن سنة أنا من صلى يوا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين تدك الله ينا فدا منسو حكا سكي الله يتي الذي سما كانوا يعملون للي أبن سكي أكتاوا يا يموني الله يتي يا نعم
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون
نعم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصوت لبيس ما كانوا يصنعون لولا ينهاهم الربانيون وي أشيء malaman su ba za su hana su ba ar-rabbaniyuna sune malaman yahudawa malaman nasara al-ahbar kuma sune malaman yahudu Allah yace ashe laula yanhahum ar-rabbaniyuna afala yanhahum ar-rabbaniyuna ashe wadannan malamai wanda suke cikin su da wadannan fastoci da suke cikin su da fada fada bara su hana su ba an qaulihim al-isma irin munanan maganganun nan da suke fada irin sakin bakin da suke yi akan manzon Allah da munanan maganganun da suke fada akan annabawan Allah su zagi annabi Isa su zagi annabi Sulaiman su zagi sayyidatuna Maryam wa aklihim as-suta da yanda suke cin haramu ashe malamai ba za su hana su ba malaman su kai labi sama kanu yasnaun wadannan kan abinda suke sanantawa yayi muni ma'ana wadannan malaman to anan Allah yana nuna maka alaman kangarewan al'umma da lalacewanta shine malamai in sun lalace malamai idan suka yi shiru ga barin fadan gaskiya to shikenan al'umma ta shiga cikin rukukin da ba a san ranan da za ta fita daga cikin wannan karankaraman ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari أو لا يوشكن الله أن ينزل عليكم إقابا فتدعونه فلا يستجاب لكم لا تأمرن بالمعروف كي أمرني دا كيكاوان أيكي ولا تنهون عن المنكر كي هني قبر ممونا أيكي أو لا يوشكن الله أن ينزل عليكم إقابا كو كنا دبدا الله يسوكر مكو دا عذابا فتدعونه كتنبيش كروكي الله فلا يستجاب لكم kuma Allah ba dai amsa addu'anku ba to malamai idan sun gyaru to da alaman al'umma za ta gyaru amma malamai in suka zama fasikai suka zama dajajilai to al'umma ta shiga cikin ni'asu shi yasa malamai idan sun gyaru to alama ne na rahma a cikin al'umma tunda malamai komai yana nema musu gafaran Allah a wani hadisin ma manzon Allah ya ce ranan alkiyama Allah zai ce ya ma'sharal ulama ina malamai shin kuna tsammanin hakken da na ajiye a kirjin ku na ajiye ne dan na azabtar da ku na ajiye wannan hakke ne a kirjin ku domin na gafarta muku ku tafi na gafarta muku ku shiga aljanna amma wasu malamai ar-rabbaniyuna malamai rabbaniyai malaman da za su raini zuciyanka su su sadaka da Allah malaman da za su raba ka da kama'ilul zunub su kai ka barrun najat su saka ka a hanyar da zaka san Allah ka san manzon Allah ka kyautata alakanka da Allah ka kyautata alakanka da mutane kuma har a yanzu duk malamin da zaka ga yana cin mutuncin mutane yana zagin mutane yana aibata mutane yana fasikantar da mutane to wallahi ba malami bane wannan shedan ne a cikin mutane malami baya zagi malami baya cin mutunci malami baya fadan aibobin mutane malami wa'azi yake shiryar da mutane yake yi sai dai abin da ya zama babu makawa wanda aka bayyana na saban Allah to zai fito yayyaki da wannan abu amma abin da ya zama to na aibobin mutane mutun yana bi yana kwakulowa yana bibiya yana bin diddigin mutane yana aibata su to wannan ba malami bane kuma Allah ubangiji ba zai bar shi ba tun daga duniya Allah zai walakanta duk kowa yake cin mutuncin mutane duk wanda zai cin mutuncin mutane a kowane kungiya yake a kowane tafarki yake, a kowane layi yake, in dai zaka na cin mutuncin mutane, to Allah Ubangiji sai ya kaskanta ka. Kuma waɗannan mutanen ko masu aikata laifi ne, yanzu bala'in da al'ummarmu suke ciki, shin kuna tsamanin babu hannun malamai a ciki? Da hannun malamai a ciki, bala'in da al'ummarmu suke ciki. Dumu-dumu jinku yanzu malaman ƙasar nan na Najeriya, da a ce da su zama malaman Allah gaba ɗayansu, su haɗa kansu akan maslahan al'ummar musulmi, su haɗa kansu akan maslahan arewacin Najeriya, wannan bala'i da muke ciki da ma Najeriyan gabaki ɗaya, jinku ba za a samu mafita ba, wallahi za a samu mafita. Sabila da su kansu 'yan siyasa sun gane cewa idan ba su haɗa, yanzu misali siyasan 2022 ne ko 23, siyasan 2023 ai da malamai aka yi siyasa, kowa malamai ya farauto, amma wanda ya fi kowa wayo sai ya ce to ni bayan na zan farauto da malamai, to ni da sunan malamai don su ji ƙwarin gwiwa su samu daman jawo ayoyi, to layin da zan bi shine kawai sak tun daga sama har ƙasa, na zan kun gane me nake nufi, kan ni ma nayi baram-barama sak tun daga sama har ƙasa shikenan kawai. Malamai kuma sun samu hujja, yawa he ai ta jawo waɗannan ayoyin na alwala wal bara, a ce kawai musulunci sak, musulunci sak, musulunci sak, alhali kuma la shi shugaban ba musulunci ne a gaban sa ba, shi wanda aka raba da shugaban aka hada su kuma ba musulunci, kowa kawai yana yi ne li hajatin fi nafsi aquba qadaha, kowa yana yi ne dan kansa. Yanzu me yasa shugabanni suke jin dadin rarrabuwan kan malamai? Ai sun fi kowa moran rarrabuwan kan malamai, sabila da su jawo wannan malamin in sun ga ya bangare yana abubuwan sa, sai su jawo shi su lallaba shi su bashi abubuwa. Sabila da malamai idan sun haɗu to cikas ne gare su, su ƴan duniya waɗannan ƙazaman mutanen, in malamai suka haɗa kansu to babu wani ɗan iskan da ya isa ya zo ya ci gaba da cutar da al'umma, ya ci gaba da cutar da musulunci. To amma yaya da a yi mu raba kansu, mu ba mu wani kuɗi, mu kira wani a sirrance, mu yi kaza, mu yi kaza, mu yi kaza, mu yi kaza, to wallahi ba za su taba bari mu haɗu ba. Kuma plan, action plan ɗin da Yahudawa suka ba su ne shine suka zo suna bi suna ganin sai sun rarraba kan al'umma da su shugabanci al'umma. Amma malamin su ji tsoron Allah, alami ya zo ya jawo aya ya ce ai ga yanda ayan take nufi, kuma wallahi ba ta nan ayan ta yi ba, ya jawo hadisi wallahi ba ta nan hadisin ta yi ba, ya ɗauko tarihi ya ce ai sahabin annabi wane ya yi kaza, wane ya yi kaza, duka ba haka wani, kawai dan wani abu ne kawai. Wannan fa ya shiga cikin wala tattaru bi ayati samanan qalilan, abinda Yahudawan suka yi na sayar da ayoyin Allah da abin duniya. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mu. Laula yanhahum ar-rabbaniyuna, da a ce ina ma malaman su, me yasa malaman su ba za su hana su? Wal akhbar, malaman su na Yahudu da na Nasara su hana su? An qawlihim al-ithma, irin fadin munanan maganganun da suke yi na laifi. Wa aklihim as-sut, da yanda suke cin haramu. Labisa ma kanu yasna'un, abinda suke san'antawa yayi muni. A karkashin nan, kaman yanda na fara kawo mana bayani akan muhimmancin al'amru bil ma'ruf wal nahyi, wan nahyu anil munkar, yin umarni da kyakkyawan aiki da yin hani ga barin mummunan aiki. Allah Ubangiji da yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, jinku Allah da yace kuntum khayra ummatin, Allah yana nufin al'umma kawai a daidaice a rarrabe? A'a, al'umma ba ta zamowa al'umma sai ta hade ta dunkule. Duk lokacin da al'umma ta rarrabe to karfinta ya kare, ba ta zama umma ba, ta zamo kawai shirjima, ta zamanto kawai jama'a jama'a. To farkon abinda al'umman annabi za ta zama khaira ummatin da shi, shi ne mene? A toshe duk barakan da Allah Ubangiji yake kiran wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum, ai rike igiyan Allah kwaya daya, al-urwatul wusqa, igiya mai karfi, wanda Allah Ubangiji shi ya umarce mu mu haɗu akan wannan igiyar. Na biyu, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Sai an yi hani ga barin mummunan aiki. In dai zaka ga mummunan abu ba zaka iya hani ba. Ba zaka iya wa'azi ba. Kana tsoron za a kama ka. Kana tsoron za a kai ka kurkuku. Kana tsoron za a maka kazafi. Kana tsoron da a maka kitmurmura a maka sharri. Sai ka ja bakin ka kai shiru. To kana zauna fitina da ta zo ta mamaye al'umma kuma ta zama fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa. Fitina ne wanda mai kan uwa da wabi da ta kowa da kowa ya shiga ciki. Saboda haka alal aqal al'amru bil ma'ruf ka bi daya cikin matakai guda uku wanda manzon Allah ya faɗa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi a biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adafu al-iman. In ɗayan ku yaga abu mummuna to ya kawar da hannunsa din zai iya. In ba zai iya ba ya hana da harshensa ya bayyana yana kin wannan abu. In ba zai iya ba ya ki a zuciyarsa. Wannan shine mafi raunin imani. Shine falsafa suke cewa idan baka da ikon kawar da barna to karka yi taki idan an yi barna. In ba za ka iya hanawa ba to karka shigar wa mai barnan sha'urin cewa wato ya gwanince ya iya har ya ji daɗi a ransa. Kamar yadda yanzu za ka gana yi, kamar yadda yanzu za ka ga an mayar da barna kawai talaka ne in yayi barna ya zama laifi, amma mai kuɗi in yayi barna bai zama laifi ba. Talaka ne in yayi zina ya zama laifi, shi da a kamo shi, amma mai kuɗi in yayi barna babu kanda aka iya da shi. Talaka ne in yayi sata za a ce masa barawo, amma mai kuɗi idan yayi sata sai a ce masa expert, ya kware ya iya. To al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yana daga cikin dalilan da suke kawo najahi ga al'umma. Duk lokacin da ba za a iya umarni da kyakkyawan aiki ba, ba za a iya hani gabarin mummunan aiki ba, to al'umma tana cikin bala'i. Na karanta mana hadisin Huzaifa ibn al-Yaman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushakanna Allah an yunzila 'alaykum iqaban fatad'unahu fala yustajabu lakum. Ku yi umarni da kyakkyawan aiki ko ku yi hani gabarin mummunan aiki ko kuna dab da Allah ya saukar muku azaba ko kun roki Allah, Allah ba zai amsa addu'anku ba. Da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yamna anna rajulan haibatun nasi an yaqula al-haqa idza ra'ahu aw shahidahu. Manzon Allah ne ya faɗa yace kar kwar jinin mutane da cika idan mutane ya hana ka faɗan gaskiya idan kaga gaskiyan kuru da kuru ko kowa zai zage ka to ka faɗi gaskiyan kar ka ji tsoro. Fa innahu la yuqarribu min ajlin wa la yuba'idu min rizqin. Manzon Allah yake faɗan gaskiya baya sa ajalin ka ya kusa kuma baya nisanta arzikin ka. In ka faɗa ka huta ka ga gaskiya a gurin da ba za ka iya faɗa ba ka ja baki kai shiru to kai ma ka zama shaitan a gurin da za ka iya faɗa. As-sakitu 'anil haqqi shaytanun akhras. Wanda yake da ikon ya faɗi gaskiya ya ki faɗa to ya zama beban shaitan, ya zama ya shiga cikin fishin Allah shi ne. Mun ji abinda Allah yake faɗa ma Yahudawa laula yanahumur rabbaniyuna wal ahbab an qaulihimul isma. Da a ce me yasa malamai ba za su hana su ba, to wannan yana nuna al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sannan manzon Allah ya faɗi a wani hadisi muru bil ma'ruf wan hawa 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajabu lakum. Ku yi umarni da kyakkyawan aiki kuma ku yi hani gabarin mummunan aiki kafin ku kai matsayin da za ku roki Allah, Allah Ubangiji ya ki amsa muku. Kuma wani hadisi manzon Allah ya faɗa, wannan hadisin dogo, kullu salama minan nasi alaihi sadaqa. A ƙarshe manzon Allah ya ce wal amru bil ma'ruf sadaqa wan nahyu 'anil munkari sadaqa. Umarni da kyakkyawan aiki sadaka ne, hani gabarin mummunan aiki sadaka ne. Saboda haka wannan yana nuna, wannan ayan yana nuna mana ya zama dole ga duk waɗanda suke neman tsira to lallai malamansu su zamanto mutanen kirki masu ƙoƙarin umarni da kyakkyawan aiki da hani gabarin mummunan aiki. Dan idan ba mu manta ba a hijjatul wada kan menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tananatawa har yana kuka, kuma yana cewa ala hal ballagtu falyuballigi ash-shahidu minkum al-ghaiba, yace ya Allah kaji na isar ma al-umma na, ya Allah kaji na isar, saboda haka wanda yake nan ya bada labari ma wanda baya nan. Daga cikin maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mal faqru akhsha alaikum, ni bana tsorace muku talauci, bana tsorace muku musibar talauci, talauci duk tsananin sa ana neman tsani da talauci, kwarai da gaske manzon Allah ma ya nemi tsani da talauci, amma talauci yana da iyaka, saboda wata rana ba za ka dawwama ba, wata rana za ka mutu. Annabi yace mal faqru akhsha alaikum, ba talauci nake ji muku tsoro ba, lakin akhsha alaikum ad-dunya, duniya nake tsorace muku, an tunafisuha kama tanafasuha, ku yi ta cece ku ce ku taru kamar yanda karti ke cewaye kwanan tuwo, karti majiyan yunwa suke cewaye tiran abinci suna hadama, to kuma ku taru ku cewaye duniya kuna wawa sunta, fatuhlikakum kama ahlakat man kana qablakum, sai ta halakar da ku kamar yanda ta halakar da waɗanda suke gabanin ku. Kaga waɗanda suke gabanin nan sune waɗannan Yahudawa, da dama annabi ya ce za mu bi hanyar su, za mu kwaikwaye su, al'umman ka yana tsorace musu su kwaikwayi Yahudawa, la tattabi'unna sunana man kana qablakum azwal qazati bil qazza hatta law annahum law dakalu juhra dhabbin lattaba'tumuhum alu al yahud wa nasara qala fama, saboda haka malamai su tsaya su karantar da al'umma abinda Allah yayi umurni da shi, su yi umurni da kikkiawan aiki, su yi hani gabar mummunan aiki, domin su kai al'umma zuwa ga tudun tsira, kuma malamai amana ne, al'umma amana ne a gurin malamai, kaman yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yake faɗa mana shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, waɗannan sifofin to haka ake so malami ya kwaikwaya ya zama mai damuwa da damuwan mutane, idan ya ga mai laifi ba zai mayar da shi abokin gabansa ba, ba da kai ta zagin mutum dan yana aikata laifi, ba da kai ta lallabansa, tsakanin kai ne shiryar da mutane da kiran mutane kaman likitan mahaukata ne da mahaukaci, kaga likitan mahaukata zai je yana ba wa mahaukaci magani, mahaukaci ya tofa masa yawo, mahaukaci ya doke shi, amma zai kama mahaukacin da fada ba zai kama shi da fada ba, sai ya baki sabila da ya san bai da lafiya. To haka malami yake da shi, da wannan sune al-ulama'ur rabbaniyun, rabbaniyun masu rainan mutane, kaman yanda uwa take rainan da ta bashi abinci ta kwantar da shi, idan ta ga zai kama wuta ta nuna masa wuta abun tsoro ne da sauransu, to haka malami rabbaniyun ya kamata su kasance, kuma haka manzon Allah ya bar wannan al'umman ga malamai, ya kira su da magada annabawa, innamal ulama'u warasatul anbiya, malamai magada annabawa, to sune alladhina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Za mu tsaya anan mu karanta tambayoyi insha Allah, abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana, albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A karanta tambaya, muna da sauran lokaci, to bismillah.
Na'am, wannan mai tambayar na cewa assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam,
insha Allah lafiya, Allah ya karbi ibada,
amin.
Na tambaya menene hukuncin azumi na, na tashi da asuba sai sahur saboda ina tunanin jini na ya dauke, sai na jinkirta wanka saboda in tabbatar da cewa ya dauke, sai zuwa karfe 9 da rabi sai ta yi wanka, to ya azuminta yake?
Haka ne, to azuminta yana nan ba laifi, ai kaman mai janaba ne wanda ya kwana da janaba, misali ka kwanta da janaba a jikinka sai ka tashi da azumi, shin azumin ka nan ko bai nan? Ai azumin ka nan, in ka tashi kawai wankan janaba za ka yi kai sallah abinka, amma dai ba a san mutum ya kwanta da janaba a jikinsa saboda kar mutuwa ya same shi ya je ya hadu da Allah bai da tsarki. Daga lokacin da ka san zaka kwanta, to ka tattara kayanka gaba ɗaya ka mayar ma Allah, saboda da baka san wannan baccin ko kuma daga wannan baccin in ka tafi kawai an tafi kenan, kamar yanda Allah ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, saboda haka sallanki yana nan, amma kuma a matsayin al-mu'tada wanda ta saba al'ada, ya kamata ta san al'ada ya tafi da kuma al'ada zai dawo, ya kamata ta sani, ya kamata ta sani, ya kamata ta kiyaye, kar ta ammada shi a matsayin kaman abin da bata sani ba. Akwai wanda ta saba, akwai mubtada'a, wanda ta fara al'ada. Wanda ta fara al'ada to wannan ita dama ta bai shiga ne, tana bukatar ta samu kwarewa da sauransu wajen sanin yanayin yanda jinin ta yake. Amma wanda ita mubtada ce ta saba, to ta san yanayin yanda jinin ta yake zuwa, kwanakin da jinin yake yi, da kuma yanda yake daukewa da wanda yake dawo. Saboda haka idan jini ya yanke, to kawai ayi kokari, idan dai har an tabbatar bisa abin da kika sani na al'adan ki, to ayi kokari ayi tsarki ayi ibada, kar a ce da a jinkirta sai rana ya fito domin a tabbatar wannan ba daidai bane, ba daidai bane, wallahu a'lam. Na'am.
Wannan kuma na tambaya ne akan taji karatun da malam yayi,
na'am,
akan yafiya da kuma sadarwa wanda ya yanke ma,
na'am,
tace mahaifiyarsu lokacin da mahaifinta ya aure su, dangin mahaifin sun muzantawa mahaifiyarta sosai har ya kai suna kiranta da abubuwa dai da yawa, ya zamanto sun bar garin su ƴaƴan sun koma wani gari suna karatu, to yanzu ya kai ko inda dangin mahaifin mahaifin yake ba sa son zuwa, wani shawara
wannan ai dogon wasika ne, wannan ba ma tambaya bane ko ba haka ba. Hakika sadar da zumunta yana daga cikin abinda Allah Ubangiji yayi umarni da shi, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, zumunta saboda girman sa Allah ya ce ana yi dan zumunta ma. Saboda haka manzon Allah ya ce silman qata'aka wa afu amman zalamaka, manzon Allah ya ce ka sadar ma wanda ya yanke maka, ka yafe ma wanda ya zalunce ka, ka ba ma wanda ya haramta maka. Idan mutum ya cutar da kai, ya cutar da kai, ya maka abubuwa, to ka kirdadi akan abin da yake cutar da kai din, ka yanke alaka da shi akan wannan abu. Amma da sallama, sai dai idan mutum dai doke ka, ko dai ci mutuncin ka, ko ya ci zarafin ka, to wannan Allah bai yarda ka je ka kai kanka gurin da za a cutar da kai ba. La yudagul mu'minu min juhulin marratayn. Amma idan ba wannan ba, kawai sallama da gaisuwa, to kar mutum ya yanke zumunta akan wani shahana ko jahilci ko wato hamiya irin na jahiliya da zaka ga wasu suna da shi. Saboda haka a sadar idan dai ba wani abu ne na duka ko cutarwa ko wani abu makamancin haka ba, wallahu ta'ala a'lam.
Na'am. Wannan mai tambaya ce da fatan mala ya sha ruwa lafiya.
Na'am.
Mutum ne aka yi masa abu sai ya yi rantsuwa ya ce sai ya rama.
Na'am.
Ya je kuma zai yi rama sai ya ji ya haƙura. Yaya hukuncin wannan rantsuwar?
Mutum ne rantsuwa kashi biyu ne. Akwai rantsuwa wanda ka yi shi sunansa lahu. La yuwakizukum Allahu billahu fi aymanikum. Walakin yuwakizukum bima kasabat qulubukum ko bima aqadtumul ayman. Allah bai kama ku da rantsuwar da kuka yi na lahu. Kaman ka ce wallahi ba dan yadda ba, kaga ba har zuciyarka ka faɗa ba, sai kuma ka zo ka yaddan daga baya, to wannan rantsuwar lahu ana son mutum dai ya bar shi. Amma Allah ba zai kama ka akai ba, kuma a kansa ba za ka yi kafara ba. Amma rantsuwar da ka yi shi da zuciyarka kuma kanana ta ce ka ce to wallahi ba zan taɓa yarda ba sai ka biya ni, sai kuma ka zo ka ce ka yafe, to in ka yafe sai ka yi kafara. Wannan kafaran kuma azumi ne, azumin kafara. Rantsuwar da ka san ba lahu bane, akwai muna yawan yin lahu ai, daban da yanda rashin ilimi ya jefa matasan mu cikin abubuwa. A juma wallahi tallahi, dan kasuwa wallahi tallahi, yara ma wallahi, manya ma wallahi tallahi, abu ne mai girma rantsuwa. To amma irin waɗannan lahu din Allah ba ya kama mutane akai, sai dai rantsuwar da mutum ya yi shi da muhimmantarwa kuma har ga zuciyarsa, to wannan sai yayi kafara, wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
Wannan tana tambaya akan taji ƴar uwarta tana kiran mijinta da dadi, shi kuma yana kiran matar da momi, shin wannan ya halatta addini?
Wallahi ban sani ba. Dadi da momi, me ye dadi me ye momi? Dadi baba na, ita kuma mama na?
Na'am.
Ai alkunya ne wannan ko alkunya kuma, to na'am. Na'am. Dadi shi tana ce mishi dadi, wannan kaman alkunya ne, ba wani abu bane wannan alkunya. Abinda ya zama haramun shine zihari, ya kamanta ta da gyatumansa ko ba haka ba? Manzon Allah ma yana kiran yansa sai da tuna Fadima da ummu abiha, ai ba za ka zo kawai kana da mata kana kiran sunanta garanga sau kawai ka ce wance ba, in tana da ɗa to ya kamata ka mata alkunya da ɗa. In ma bata aiki da ba, in ƴar uwanta tana da ɗa to kamata alkunyan da sunan ɗan ƴar uwanta, kamar yadda manzon Allah yake kiran sayyidatuna Aisha da ummu Abdullah ai sayyidatuna Aisha bata taba haihuwa ba ko amma yar uwanta Asma'u tana da da Abdullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiranta da ummu Abdullah to wannan ba ni ina ganin kaman alkunya ne kawai irin na ma'aurata kuma ba ba wani abu bane wannan Allahu a'lam
wannan yace Allah ya mai da malam gida lafiya
amin
ina so malamin masa bayani akan haƙƙin da akan mahaifinsa
haƙƙin da akan mahaifinsa
na'am
haƙƙin da akan mahaifinsa shine ya bi mahaifinsa kaman yanda Allah yake wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfil lahumā janāha adh-dhilli min adh-dhahma wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā mahaifanka zakai musu biyayya akan abin da ba sabon Allah ba kuma mahaifanka koda sun sauka akan hanya suna aikata wani abu na kuskure to ba da ka kisu ka kangare ka saba musu ba sai dai ka ki abin da suke aikatawa amma biyayya akan ka wajibi ne a gare su biyayya biyayya akan ka wato yi musu biyayya wajibi ne ka yi musu biyayya wajibi ne sai dai in sun nemi ka aikata sabon Allah to wannan kuma la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yi biyayya ma halitta wajen saba wa mahalicci idan sun kai shekaru na girma ka lallaba su sabila da mafi yawa idan iyayenmu sun kai wasu shekaru suna buƙatar lallabawa suna buƙatar kulawa da su ciyarwan su shayarwan su tufatarwan su bi ya dawo ya zama haƙƙi akan ka kaman yanda kai ma da kake karami shinka da shanka da tufatarwanka da komai su suke dauke maka wannan to kai ma in sun girma ba da ka ya da su ko idan suna wani abu na sirrin bahana na tsufa ka ce wai a kai ka musu tsawa ko Allah ya hana wala taqullahuma uffin wala tanharhuma fa qul lahumā qawlan karīmā haqqoqin iyaye akan yaya yana da yawa amma alal aqalli dai akwai sahabin da yazo gurin manzon Allah yace ya rasulullahi kamin izinin fita yaki annabi yace a iyayenka guda biyu akwai suna raye annabi yace eh suna raye annabi yace to fa fihi ma fajahid jihadinka shine ka je ka musu biyayya ka kula da su wannan shine jihadinka akwai wanda yazo gurin manzon Allah yace ya rasulullahi ina son kamin izinin yaki mahaifiyana ba ta so annabi yace a'a ka koma ka je ka yi mata biyayya shine jihadinka wani yazo gurin manzon Allah sai yace ya rasulullahi babana ya sa ni a gaba dai cinye arzikin da Allah ya bani dan kudi na yana anshewa yana kwacewa manzon Allah yace anta wa maluka li abika da kai da kudin naka dunna babanka ne an gane ko to Allah ya ba mu sa'a irin mas'uliyar da iyayenmu suka dauka akan mu idan da a ce mun sani duk bala'in da iyayenmu suke shiga akan mu suke shiga wahalhalun da iyayenmu suka sha duk akan mu suka sha bashin da ake bin iyayenmu akan mu suka karbi bashin kaga iyayenmu sun tsufa sun tagayyara duk akan mu ne damuwan su kine su ciyar da mu asirin mu ya rufu da ka ga uba bai da sabon kaya amma in sallah ya zo damuwan sa kine kar dan sa yayi kukan bai da kayan sallah ko da a ce zai zauna da yunwa shi dai gidansa asirin su ya rufu haka uwa take saboda haka babu wani abin da mutum zai yi ya biya uwa da ubansa babu wannan abu idan kaga mutum yana musguna ma iyayensa yana tsawa ma uwansa ko yana tsawa wa mahaifinsa to gaskiya aslan wannan mutum ya fita a cikin fitran da za a saka shi cikin mutane saboda fitran mutum ya kamata ya zama mai tausayi da jin kai ga iyayensa sabila da yanda suka raine shi ai amma jinin jikinka yake kawai in ka tuna da su kawai da ka ji zuciyarka ya motsa saboda haka mu kula da haƙƙin iyaye mai girma ne Allah ya ba mu sa'a abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ƙara mana son manzon Allah Allah ya saka mu cikin ceton manzon Allah ya Allah kaman yanda muka yi imani da shi ba tare da mun ganshi ba ya Allah karka haramta mana ganin sa a duniya da lahira wala mushaq zahiru bace Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa tsawon rai ya kiyaye mana shi albarkan manzon Allah kasan mu Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ubangiji ya kawo mana saukin rayuwa Allah ya kawo mana saukin tsadar rayuwa da ake ciki jihar mu jihar Bauchi Allah ya zaunar da mu lafiya da sauran jihohin mu da suke Najeriya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya mu kowa bukatansa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril hakim al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين